sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Alhamis 6 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yafu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta kara jaddada aniyar ta na ci gaba da bibiyan shari'ar nan ta mutanen da ake zargin su da handame kudaden makamai a ma'aikatar tsaron kasar. Dattawa a masarautar Ibadan a jihar Oyo sun zabo Lekan Balungu a matsayin sabon Olubadan na 42, lamarin da ya kawo ƙarshe kace na ce akan wanda zai yi sarauta a Ibadan. Muna kuma dauke da rahoto akan batun gwajin coronavirus ga dukkan wanda zai shiga fadar shugaban kasar Najeriya, amma kuma akwai wasu da aka kebe da ba za a tilasta musu yin hakan ba. Akwai kuma rahoto na musamman akan ra'ayoyin da 'yan Najeriya suka bayar game da yadda za a rage yawan satar mutane a cikin kasar. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurka da su kare martabar demokuraɗiyya a bikin farko na cika shekara guda da gagarumin yunkurin ta yadda zaune tsaye da Biden ya ce ya gwada asalin kasar. Shin za mu zama al'ummar da ta yadda da tashin hankalin siyasa a matsayin al'ada? Biden ya tambaya. Shin za mu zama al'ummar da za mu bari jami'an zaɓe da suke ɓangaranci su sauya sakamakon abin da mutane suka zaɓa da doka ta ba su dama? A yayin rikicin Capitol na ranar 6 ga watan Janairun 2021, wasu gungun magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump suka mamaye 'yan sanda, suka kutsa kai ginin Capitol, kuma suka yi yunkurin dakatar da 'yan majalisa daga tabbatar da nasarar Biden a zaben shugaban ƙasa na 2020. Biden ya buƙaci Amurka da su zaɓi yadda za su ayyana kansu. Shin za mu zama al'ummar da za mu rayu ba tare da hasken gaskiya ba, amma a cikin ƙarya? Ba za mu bari mu zama irin wannan al'ummar ba. Hanya ta gaba ita ce gane gaskiya da kuma rayuwa da ita, in ji shi. Hukumar lafiya ta duniya ta ce sabon samfurin cutar coronavirus da aka gano kwanan nan a ƙasar Faransa ba wani abu bane da za a dami yanzu. Masana kimiyya a gidauniyar IHU da ke birnin Marseille sun ce sun gano sabon samfurin cutar na B16402 a watan Disambar bara a cikin marasa lafiya 12 da ke zaune a kusa da Marseille, yayin da aka gwada mara lafiya na farko da ya kamu bayan ya yi tafiya zuwa ƙasar kamar da ke tsakiyar Afirka. Masu binciken sun ce sun gano sabon samfurin yana sauya kamanni har sau 46, wanda suka yi wa lakabi da IHU na sunan cibiyar, wanda ta ce zai iya zama baya jin allurar rigakafi, sannan ana kuma kamuwa da shi sama da ainihin cutar coronavirus. Mahukunta a ƙasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati, sannan akalla jami'an 'yan sanda 12 suka mutu. An gano gawar ɗaya daga cikin jami'an an cire masa kai. Mai magana da yawun 'yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a Almaty cikin dare, kuma da yawa daga cikin maharan an kore su, ta faɗa a tashar watsa labarai ta talabijin ɗin ƙasar Khabar 24. Rahoton yunkurin kutsa kai cikin gine-ginen yana zuwa ne biyo bayan tarzomar da ta ɓarke a birnin jiya Laraba da ta haɗa da kwace ginin ƙaramar hukumar da aka cinna wa wuta. Tashar yaɗa labaran ƙasar ta Khabar 24 ta rawaito ofishin kwamandan birnin yana faɗa yau Alhamis cewa jami'an tsaro 353 aka jikkata baya ga ƙarin 12 da aka kashe. Kazakhstan tana fuskantar zanga-zanga mafi muni a kan titina a ƙasar da ta taɓa faruwa tun bayan samun 'yancin kai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden za ta je jihar Kentucky don ganin irin ɓarnar da mahaukaciyar guguwar da ta afku a watan da ya wuce, da kuma yin magana da jami'ai kan ƙoƙarin farfaɗowa. Wanda za su yi tafiyar da ita zuwa birnin Bowling Green shi ne shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na tarayya Eric Hawks. Iskar mai tsanani a watan Disambar bara ta haifar da mahaukaciyar guguwa da wasu munanan iska da ambaliyar ruwa a wasu ɓangarori na jihar Kentucky, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 77 da kuma ɓarna mai yawa. Wani zagaye na mahaukaciyar guguwar ya sake afka wasu yankuna a ranar 1 ga watan Janairu. Biden zai gana da gwamnan Kentucky Andy Beshear da kuma matarsa Brittany. Sansanonin sojan Amurka da ke kasar Japan sun ƙara tsaurara matakan hana kamuwa da cutar coronavirus yau Alhamis, bayan da aka samu barkewar waɗanda suka kamu a Okinawa, wani lardin kudu da ke karɓar bakuncin sansanonin sojan Amurka da dama. Tun daga tsakiyar watan Disamba bara, kusan sojan Amurka 1,000 aƙalla sansanonin sojan Amurka 8 a Japan suka kamu da COVID-19, a cewar rahotannin kafafen watsa labarai na Japan suna ambato jami'an yankin. Cutar ta fara barkewa ne a kan Hansen da ke Okinawa. Jami'an kasar Japan sun bayyana ƙarin damuwarsu game da barkewar da aka samu a Amurka, musamman yayin da aka samu adadin waɗanda suka kamu yayi sama a makon da ya wuce, biyo bayan watanni na nasarar daƙile ƙwayar cutar. Okinawa, wanda ke karɓar bakuncin sama da kusan rabin dakarun Amurka 50,000 a Japan, yayi fama da mafi munin hauhawar cutar. A yau Alhamis, Okinawa ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu kusan 1,000. 'Yan sandan ƙasar Indiya sun kama wasu mutane 3 da ake zargi da hannu, biyo bayan wani bincike a wata manhaja da ta raba hotunan wasu fitattun mata musulmi sama da 100, kuma ta ce an sayar da su ta gwanjon yanar gizo. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da shugabannin musulmi sun ce lamarin wani hari ne na nuna ƙiyayya da ake yi wa tsirarin al'ummar musulmi. Sashen 'yan sandan Mumbai mai kula da laifuffukan yanar gizo ya kama Vishal Kumar, ɗalibi mai shekara 21 daga kudancin birnin Bangalore, a ranar Talata. Suna cewa yana da hannu dumu-dumu da manhajar Bullyboy, bayan munanan kalamai da wulakanci na cikin gida da ake yi kan mata musulmi. A dai ranar, 'yan sandan Mumbai sun kama Shweta Singh, mai shekara 18 daga arewacin jihar Uttarakhand, da ake zargi ita ce ta samar da manhajar, kuma sandan waɗanda ake zargin biyu sun san juna. Bayan an kama wanda ake zargi na uku, Mayank Rawal daga Uttarakhand, jiya Laraba, shugaban 'yan sandan Mumbai Himant Nagarale ya ce suna sa ran za su ƙara kama wasu a kan lamarin.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ƙara jaddada aniyarta na ci gaba da bibiyan shari'ar nan ta mutane da ake zargin su da handame kudaden makamai a ma'aikatan tsaron ƙasar, bayan bayyanar da wasu takardu da ke nuni da hukumomin na Nijar sun janye daga wannan shari'a saboda ta yi nasarar tatso kudaden da aka wawure daga hannun 'yan kasuwar da abin da ya shafa. Sai dai wasu 'yan fafutuka na cewa ba za su yarda da abin da suka kira rufa-rufa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muni Barba ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le rapport provisoire issu de l'audit déposé en février 2020 a fait état de
Omar Ibrahim kenan, ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnatin Nijar a ma'aikatar AGA, yana cewa rahoton wucin gadi na binciken wannan badakala da aka fitar a watan Afrilun 2020 ya yi nunin an cusa biliyan 48 na sefa a odar wasu kayayyaki ba a kan ka'ida ba, sai wasu biliyan 28 na sefa na kayan da aka yi oda amma kuma ba a gansu ba a wani lokacin da wa'adin yin hakan ya shuɗe. Sai dai kuma an yi katari wannan rahoton wucin gadi ya bayyana a fili ta bayan fage a wani lokacin da ba a ji ba ta bakin mutane da kamfanonin da ake zargi a wannan haraka, lamarin da ya haddasa rudani a kawunan wasu har suke ganin an yi rubda ciki a kan biliyan 76 na sefa a ma'aikatar tsaron ƙasa.
Les personnes et établissements mis en cause ont apporté des documents.
Daga bisani, mutanen da ake zargi sun gabatar da wasu takardun da suka sa aka gano yawan kudaden bai kai inda ake hasashe ba, saboda haka yawan kudaden kayan da aka yi oda kuma ba a gansu ba sun ja baya zuwa biliyan 23 na sefa, kuma a daidai wannan lokaci odar wasu daga cikin kayayyakin ta iso, yayin da 'yan kasuwar suka yi alkawalin ba da sauran kafin ƙarshen watan Afrilun 2020, to amma kuma matsalar corona ta haddasa rufe iyaka. Daga nan an fitar da wani rahoton ƙarshe a ranar 3 ga watan Afrilun 2020 wanda ya yi nunin daga cikin biliyan 28 da aka gano a can farko suka koma biliyan 23 an karɓi kayayyaki, ko kuma an yi takardun alkawalin shigo da kayan da darajarsu ta haura biliyan 19 kafin ranar 30 ga watan Afrilun 2020. Sauran kayan biliyan 4 wasu kamfanonin ƙetare ne aka ba kwangilarsu.
les informations et documents produits par les fournisseurs.
A fannin tushen kudaden da aka yi, bayan tattara wasu bayanai, masu bincike sun sassauta yawan kudaden daga biliyan 48 da aka bayyana a rahoton wucin gadi zuwa biliyan 16 da yanka. Kuma tun a watan Afrilun 2020 an gabatar da wannan rahoto a ofishin alkalin alkalai, wanne ya damka su ga hukumar 'yan sandan farin kaya domin ta ci gaba da bincike, wanda a ƙarshe aka gano cewa biliyan 12 da yanka ne abin ya shafa.
L'État peut valablement réclamer le paiement d'un montant estimé à 12,1 milliards de francs CFA.
To sai dai shugaban kungiyar tunar lafashi Michael Zodi, da ke daya daga cikin masu gwagwarmayar ganin anyi haske a wannan badakala, ya ce ba za su yarda ba da abin da ya kira rufa-rufa.
Ka yi lahi ya sai aka ce kudi da ka dauka ka maida. Lahi da kai ma ɗan ƙasa ya za a yi, waɗannan ba za mu yarda ba, insha Allah za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya. Tun dai kowa ya yi lahi sai an kai shi gaban koci a gurgan dashi, ba wai ana maja-maja kuma a zo a gyara tsakanin su kaman ba su so mutanen su a kai su koci. To wannan abu ba za mu yarda ba.
Omar Ibrahim a ci gaban bayanansa ya jaddada cewa matsayin gwamnatin ta Niger bayan 'yan kasuwar sun biya kuɗaɗen da suka ci baya nufin ƙarshen zancen kenan. Shari'ar masu hannu a wannan al'amari da ya jefa jama'ar ƙasa cikin damuwa yanzu aka fara, in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. A yau Alhamis, shi daga watan Janairun shekarar 2022 ne, dattawa a masarautar Ibadan a jihar Oyo, Najeriya, suka zaɓo Lekan Balungu a matsayin sabon Olubadan na 42. Lamarin da ya kawo ƙarshen kace da ce akan wanda zai yi sarauta a Ibadan. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da ƙarin bayani.
A dukkan alamu, takaddamar da ake yi a tsakanin masu jiran gadon sarautar Olubadan na Ibadan a tsakanin tsohon gwamnan jihar Oyo Sanata Adewolu Ladoja da Sanata Lekan Balogun ta kawo ƙarshe. Masu zaben Olubadan na Ibadan su 11 ne, tuni mutane 10 cikin su suka amince da zaben Sanata Lekan Balogun a matsayin sabon Olubadan na Ibadan. Mutum ɗaya kuma ya yi kememe, Basarake Chief Tajuddin Ajibola, shugaban gungun masu zaben Olubadan na Ibadan, ya ce Sanata Lekan Balogun ne zai zama sabon Olubadan na Ibadan na 42 a cikin jerin Olubadan na Ibadan. Wannan dai ya kawo ƙarshen jayayya da kace nace a game da wane ne zai zama sabon Olubadan na Ibadan a tsakanin Otu Olubadan wato Sanata Lekan Balogun da Osin Olubadan wato Sanata Adewolu Ladoja tsohon gwamnan jihar Oyo. Tuni dai makaɗa da mawakan sarauta suka yi dandazo a gidan sarautar Aliwo, inda Sanata Lekan Balogun ya fito suna ta kiɗi da waka. Yanzu ya rage ga gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi Makinde ya albarkaci Sanata Lekan Balogun a matsayin sabon Olubadan na Ibadan. A bangare ɗaya kuma, kimanin mutane 20 ne suke neman sarkin garin Ogomosho wato Shauna Ogomosho, inji Alhaji Tiyamiyu, ɗaya daga cikin 'yan sarautar ta Ogomosho.
Yanzu mutane nawa ka son sarki?
Sun kai 20.
To wane gida ne ya kamata ya zama sarki yanzu?
Gidan da ya kamata ya zama sarki ne su suke, su ne suka kawo yara guda 20.
Dukkan su gida guda ne?
Eh.
To sauran gidajen sarauta na nan Ogomosho me ake ciki?
Abu bai zo kan su ba tukun sai wanda ya kan zauna biyu. 1, 2, 3, 4 ake bi, ɗaya, biyu, uku, in namba 1 ya ci yau ya mutu, namba 2 shi zai hau. Ake yi za su gidan namba 2 ya kawo jama'a wanda zai zama sarki, yadda ake yi kenan.
To su masu zaben sarki ko akwai wanda suka zaɓa cikin mutanen nan guda 20?
A'a, ba su kirinin ne, ana masu bincike tukunna a san me karatu ne suka yi, kuma a san menene sana'a su. Waɗon zai zama sarki yanzu sai mai ilimi, ta sa ba ma ganin kuɗi ba ne.
Kana cikin 'yan sarautar Ogomosho, kamar wannan sarauta ba kai na gare ko ba kenan?
A'a, wani za su hau yanzu sai bayan su ne zo kan yawa dalili kenan. Na gama zaɓe zan sa ka ji.
To, na gode don ka daɗe.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, a gaida da Tambuwal da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan ra'ayoyin da 'yan Najeriya ke bayarwa ta yadda za a rage yawan satar mutane a cikin ƙasar.
Masu nazari kan al'amura a Najeriya sun danganta yawaitan yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da matsanancin talauci da al'umma ke fama da shi. Rashin ɗa'a, siyasa, rashin aikin yi, talauci da rashin aiwatar da hukunci akan masu aikata yin garkuwan daga bangaren mahukunta. A shekaru da dama da suka gabata, tarihi ya nuna cewa wannan mummunan ɗabi'a na yin garkuwa da mutane ya faro ne a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya, da matasa ke yi don janyo hankalin gwamnati ta biya musu wasu buƙatu nasu, wanda daga bisani ya rikide zuwa fashi da makami da yin garkuwa da fitattun mutane su nemi a basu kuɗi. A yanzu yin garkuwa da mutane ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. A cikin 'yan kwanakin nan ne masu garkuwa da mutane suka sace basaraken al'umar PM da ke Gindiri a ƙaramar hukumar Mangun jihar Plateau, mai martaba Charles Mato Dakat. A fadarsa suka nemi a basu naira miliyan 500, wanda daga bisani suka sake shi bayan 'yan kwanaki kaɗan ba tare da bayanin ko an biya kuɗin fansa ko babu ba. Prince Akim James da ke jihar Plateau ya ce mafi yawan garkuwa da mutane da ke aukuwa akwai gamin baki tsakanin 'yan bindigar da al'umar gari da suke basu bayanai.
To ikin ga irin wannan sakasace da ake yin cikin duba shi da kyau, wato zaki ga ba a iya zuwa a shiga cikin gidan mutum a yi nasara sai an samu dole 'yan gari da hannunsa a ciki.
To idan ka lura kamar irin garkuwa da mutane da ake yi ana karɓan kuɗin fansa, kuma cikin 'yan kwanakin nan zaka ji ana magana miliyoyi. Me yasa su waɗannan masu garkuwa suke faɗo irin waɗannan kuɗaɗe da hankali ma baya iya ɗauka?
Ba mamakin harkar da suka bude su kuma suka za su ci gaba da yin shi, suna neman da su sai kayan faɗa ko suna da wani shirin wani abu ne daban da suke shirya. Shi kuma wanda ya saka da wannan saba da wannan harka dole ne zai nema shi kansa kayan da zai sayar kansa kamar makamai, kuma abin da ya kamata a yi shi ne a tare mashigan makamai daga ina makamai suke shigowa, wanda suke sana'ar makamai, yan sanda da kuma yan tsaro a duba makamai da ake shigo da su. Ana shigo da su a dare, masu sayar da makamai suna sayarwa da wadawa. Ya kamata a yi bincike domin waɗannan mutane irin wannan kuɗin suke karbowa makamai suke sayarwa da shi, kuma harkar su ba a sai a kan sato mutane ba ne kawai, suna yin fashi kuma a wasu wuraren.
Kamar za mu iya ce hurumin gwamnati ne ta san inda ake shigowa, ko da ta ruwa ne ko ta jirgin sama ne, ta ina kake ga kamar ita gwamnati ta gaza wajen fahimta ta inda ake shigowa da irin waɗannan makamai da ba bisa ƙa'ida ba.
Bayan da za a yi a ce a ƙasa kamar Najeriya a ce wai makamai na shigowa ƙasar nan ba su hanyar da suke shigowa ba, an san su wane suke da makamai na ƙwarewa da suke sa da kansu. Domin haka ya kamata a binciko musamman masu tattalin da harkar makamai, kamar na ga kwanan an kafa wata agency a ƙarƙashin National Security Advisor wanda su ake su bincika makamai ne na ƙasa. Ya kamata a yawaita ayyukansu domin su zama masu lura inda makamai suke shigowa.
To daga ƙarshe ina kake ganin kamar za a samu mafita musamman wajen yin garkuwa da mutane, tunda kamar yadda kai bayani yanzu abin ya zama kamar wata sana'a ce wanda waɗansu suka haɗa kai suna yi, ina za a kawo ƙarshen wannan matsala?
Shi harka wanda ake wannan dole ne ƙasa baki ɗaya jama'a su haɗa hannu da gwamnati domin a ga an ƙare ƙasa daga cikin wannan bala'i. Al'amari yadda abin yake tafiya ba za a ce gwamnati ta kanta kaɗai za ta iya wannan al'amari ba, domin shi harkar security sana'a ne na kowa, dole ne ka shiga ciki ka ga cewa kai ma a matsayinka na ɗan Najeriya ɗan ƙasa ka ga cewa ƙasar nan ta guje daga wannan bala'i na sace-sacen mutane ake da kuma kisan da ake yi. Dole a goyi bayan gwamnati don a ga cewa an ƙare wannan abin, kuma masu yin propaganda ta hanyar salula da kuma hanyar rubuce-rubuce ta social media dole ne su rage su dinga rubuta-rubutu da zai inganta ƙare wannan al'amari.
Prince Akins James kenan, wani mazaunin jihar Plateau. Yayin da masu nazari ke bayyana mabambantan ra'ayoyi kan dalilan da ake samun yawaitar matsalolin garkuwa da mutane a Najeriya, shi ma Prince Abdullahi Attajiri Baraden Kefi kuma zannan Uke a jihar Nasarawa ya danganta lamarin ne da siyasa.
Wannan masifa da yake kallonta take ci ta ƙare ta ki ƙarewa abu ne da akwai siyasa cikinta. Akwai wai manya da ake tunani da hannunsu a kullum a asata wannan masifa da take ci take karewa. Ba haka ba, in kika lura ai ba abun da gwamnatin tarayya ba tai ba, abun nan arewa ne aka fi yinta. Kuma in kika lura duk jami'an tsaron shugabanninsu yan arewa ne, domin take ci take karewa. babu ce kawai da siyasa ke ciki.
To idan ka ce ƴan siyasa ana batun a saci mutum a boye shi a ce sai ya kawo kuɗin fansa
kana ba aikar aikar abu gwamnati ta zauna lafiya ai karki kara karki rage. To girgizo ta akai an instigating abun ne kawai a ga inda za a bata gwamnatin ba wala bane. Karki kara karki harka ce kawai da siyasa ke ciki dan ba ka ba shi shugaban kasa duk abun da zai ci kasa ne yayi. Mutum da siyasa da ciki sai mu kuma mu ga Allah kawai mai ta addu'a.
Ba ka ganin kamar ita gwamnati da yake tana da masana da yawa waɗanda ya kamata a ce sun fahimci irin waɗannan masifu da ke aukuwa da kuma samar da matakai dai waɗanda za su kawo ƙarshen sa?
Hajiya ba masifin da ya fi a waye gari a samu a ce malamai da jama'ar Najeriya kowa ya tashi sai tsine mu shugaban ƙasa. Buhari yayi kaza, Allah ya tsine mu Buhari. To idan ka ci gaba da tsine mu shugaba da yake mulkin ka, idan ya lalacewa zai wahala. Ya yake tunanin wannan masifa ya kare kullum malamanmu mai bakon su yi su yi nasiha, a sai da zai ai ta ma shugaban kasa addu'a na alheri. Allah ya sa shi fike ta karfin wayannan mutane, Allah ya kai mishi mafita. To kullum tsine mai ake kuma ana so a samu fita akan wannan masifa. To naji Allah ya tsine mu shugaban kasa mu kuma sai mu saka mu aina. To mu ne nan Najeriya mu da kanmu muke kakkaro muke kikiro mu kanmu masifa. An ce shugaban kasa ya tsufa. Bai isa mun ji ya tsufa ba ga yara gara sun fito suna neman shugaban kasan ba a ba su mulki ma.
Kenan kana ganin kamar ita gwamnati ba abin da za ta yi kenan a cikin waɗannan masifu da ake.
Ajiya tana yi ai na faɗa miki na ce tana yi menene gwamnati ba ta yi ba. Su wanda aka ba su ragamin yaƙi da waɗannan mutane za su ja ɗan mana su ja. Kuɗi an bada mulki an bada menene muke so a mana da ba a yi ba. An bada kuɗi wanda aka ba su ragamin abin su ya kamata su ja hannun riga su sa tsoron Allah zukatansu su kawo ƙarshen wannan masifa. Amma sun yi.
Tunda dai ta zama masifa ina mafita.
Kenan mu ci gaba ba makasanmu addu'a mai wa shugaban kasa addu'a su kuma jami'an hukumar tsaro tunda amana ce aka ba su kuma Allah zai tambaye su wannan amana su sa tsoron Allah a zukatansu su fito su yi aikin da aka sa su fi sabilillahi. To a shekarun da Buhari yake yanzu dan sa ya mai ya kamata a yi a mai addu'a ya shigo wani harkan da ta takaddi shi yayi to mu koma ga Allah kawai mu kuma mun ce shugabanci muke so ba mu so tsofaffi mu kawo yara masu jini a jika ba su wannan shugabanci su ma mu je ba su magani.
Prince Abdullahi Attajiri kenan baraden kefi kuma zannan uke a jihar Nasarawa. Wani da masu garkuwan suka sace kwanaki a hannunsu Mr. Abraham Bukar ya ba da shawarwari ne kan yadda al'umma da gwamnati za su taimaka wajen kawo ƙarshen talauci da jama'a ke ciki.
Matasan nan a dubi taimako wanda za a yi a jawo su su ma su ga arzikin kasan nan ana yi tare da su.
Ta yaya iyaye su ma za su taimaka wajen tarbiyyar ƴaƴansu?
Kowane iyaye ya kamata ya ɗauki lokaci ya ga ya ba ƴaƴanshi tarbiyya bisa ga addinin da ya ba da gaskiya. Daya kenan. Na biyu a yi ƙoƙari iyaye su sa ƴaƴansu makaranta su ga kuma wani irin rayuwa ne ƴaƴansu suna yi ko baka ba. Idan yaro ya zo gida sai kaga yau ya canza takalmi gobe ya canza riga ko kuma ya sayi wata abu wanda kaga ya fi karfin samunsa ya kamata iyaye su yi tsoron Allah su faɗi gaskiya su taimaki al'umma a developing local government domin zaka je wasu guraren ba hanya ba gada wannan ya sa mutane sun taso daga kauyuka an zo an taru cunkus a cikin birnin gari. To wannan taro na kai cikin birnin gari ba alheri bane. Na daya noman da ya kamata a yi a kasan nan wanda al'umma ya matasa da mutane su yi noma a kauyuka kowa ya gudu ya bar kauye ya zo ya zauna cikin gari kusan zan ce baya da amfani a cikin zaman gari. Amma inda an gyara local government kin ga zai zauna gonansa ya yi noma ya yi kiwonsa ya biya bukatunsa.
A shekara ta 2020 Majalisar Dattawan Najeriya ta ayyana ɗaurin rai da rai ga duk wanda aka samu da aikata laifin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa wanda waɗansu jihohi suka amince. To sai dai har wa yau matsalar ba ta sauya zani ba yayin da waɗansu ma da aka yanke wa irin wannan hukunci kan sake kufcewa daga hannun hukumomi kamar yadda ya faru a lokacin da 'yan bindiga suka fasa gidajen yari a sassa daban-daban na Najeriya inda fursunoni 5,238 suka arce a shekarar bara kadai. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai sauraron gidan radio mu na Amurka a daidai wannan lokaci da ake gabatar da shirin labaran wasanni. Shirin namu na yau zai ta'allaka ne kacokan kan gasar kwallon kafa na cin kofin kasashen nahiyar Afirka da ake kira da sunan AFCON 2021 a takaice. Wasan wanda shine karo na 33 tun farko an shirya za a gudanar da shi ne a watan Yuni zuwa watan Yulin shekarar bara, amma saboda wasu dalilai da suka hada da cutar coronavirus hakan bai yiwu ba. Yanzu dai an shirya gudanar da gasar ne daga ranar Lahadi 9 ga watan Janairu zuwa ranar Lahadi 6 ga watan Fabrairun shekara 2022 a kasar Kamaru. Kuma za a fara gasar ne da mai masaukin baki kasar Kamaru za ta fafata da kasar Burkina Faso da misalin karfe 4 na yamma. Gasar dai an shirya ne za a fafata tsakanin kasashe 24 kuma buga wasanni har sau 52. Ga kuma yadda aka tsara rukunan kasashen da za su fafata tsakanin su. A rukunin A akwai Kamaru, Burkina Faso da tsibirin Cape Verde da kasar Habasha. A rukunin B akwai Guinea da Malawi da Senegal da kuma Zimbabwe. A rukunin C akwai tsibirin Comoros sai kasar Gabon da Ghana da kuma kasar Morocco. A rukunin D akwai kasar Masar da kasar Guinea-Bissau da Nigeria da kuma kasar Sudan. A rukunin E akwai kasashen Algeria wacce ita ke rike da kofin a halin yanzu, sai kasar Equatorial Guinea da kasar Ivory Coast sai kuma kasar Salio. A rukunin F akwai kasar Gambia da Mali da Mauritania da kuma kasar Tunisia. To akwai hira da ne da tsohon sakataren janar a hukumar kwallon kafa na kasar Najeriya, Sani Ahmed Toro, kan gasar kwallon nahiyar Afirka. Sai a dakwance mu. Yanzu kuma ga hirar tamu da Alhaji Sani Ahmed Toro, Yariman Toro. Sani Ahmed Toro kan gasar kwallon kafar nahiyar Afirka wanda za a fara shi a ranar 9 ga watan Janairun wannan shekara. Abdulhamid Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tuma dalla yanzu ko ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Gaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurka da su kare martabar demokuraɗiyya a bikin farko na cika shekara guda da gagarumin yunkurin ta yadda zaune tsaye da Biden ya ce ya gwada asalin ƙasar. Kin za mu zama al'ummar da ta yadda da tashin hankalin siyasa a matsayin al'ada, Biden ya tambaya. Kin za mu zama al'ummar da za mu bari jami'an zaɓe da suke ɓangaranci su sauya sakamakon abin da mutane suka zaɓa da doka ta ba su dama. Hukumar lafiya ta duniya ta ce sabon samfurin cutar coronavirus da aka gano kwanan nan a ƙasar Faransa ba wani abu bane da za a dami yanzu. Masana kimiyya a gidauniyar IHU da ke birnin Marseille sun ce sun gano sabon samfurin cutar na B16402 a watan Disamba bara a cikin marasa lafiya 12 da ke zaune a kusa da Marseille, yayin da aka gwada mara lafiya na farko da ya kamu bayan ya yi tafiya zuwa ƙasar kamar da ke tsakiyar Afirka. Mahukunta a ƙasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati, sannan akalla jami'an 'yan sanda 12 suka mutu. an gano gawar ɗaya daga cikin jami'an an cire masa kai. Mai magana da yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a almati cikin dare, kuma da yawa daga cikin maharan an kore.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren, Baba Yakubu Makeri, nake cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.